لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan shine majalisi na 50 a wannan yammaci na juma'a 21 ga watan rajab hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 2 ga watan 1 shekara ta 2024 har yanzu dai muna cikin 2 ga watan 2 na mai da mu baya 2 ga watan 2 shekara ta 2024 har yanzu muna cikin ad-da'watu sirran da'awa da aka yi a boye wacce annabi ya yi ta yi shi da sayyidina Abubakar suka yi ta yin ta a boye ana jero mana mutanen da suka karbi musulunci hannun sayyidina Abubakar Allah yarda da shi to shine yace wa minhum sa'du ibn abi waqqas malik ibn uhayb ibn abd manaf ibn zuhrata ibn kilab az-zuhri al-qurashi daga cikin waɗanda suka karbi musulunci a hannun sayyidina Abubakar akwai sa'ad dan abi waqqas Abu Waqqas sunansa Malik bin Uhayb bin Abd Manaf bin Zuhrata bin Kilab Az-Zuhri Al-Qurashi shi sa'ad dan Abi Waqqas ya fito da kabilar Banu Zuhra ita kuma kabilar Banu Zuhra karamar kabila ce karkashin kabilar Quraysh kenan sa'ad dan Abi Waqqas ba Quraysh ne kuma ba Zuhre ne Sa'ad dan Abi Waqqas in mun kula za mu ga ya hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallam akan kilab kilab za mu ga kaka ne na Sa'ad dan Abi Waqqas na hudu kakansa na farko shine Uhayb kakansa na biyu Abd Manaf kakansa na uku Zuhra kakansa na hudu kilab annabi kuma kilab kakansa na biyar ne kakansa na farko abdul muttalib kakansa na biyu hashim kakansa na uku abd manaf kakansa na hudu qusay kakansa na biyar kilab kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da sa'ad dan abi waqqas sun hada dangantaka akan kilab sannan kuma ta gurin mahaifiyar Sa'ad dan Abi Waqqas nan ma annabi sun hada dangantaka ta gurin mahaifiyar Sa'ad dan Abi Waqqas annabi sun hada dangantaka wato annabi da Sa'ad dan Abi Waqqas sun hada dangantaka ta gurare guda uku anan ta gurin mahaifinsa sun hada akan kilab kakan Sa'ad na hudu kakan annabi na biyar to har ila yau mahaifiyar annabi Aminatu bint Wahab ta hada dangantaka da mahaifin Sa'ad dan Abi Waqqas mahaifiyar annabi ta hada dangantaka da Sa'ad dan Abi Waqqas ko mahaifin Sa'ad dan Abi Waqqas nan me sunan sa aka ce Sa'ad bin Abi Waqqas Abi Waqqas shine Malik bin Uhayb bin Abdumanaf bin Zuhura ko to mahaifiyar Annabi Aminatu bintu Wahab bin Abdumanaf bin Zuhurata bin Kilab mun ji nasabar nasabar ta yi kama ko to mahaifiyar Annabi da mahaifin Sa'ad dan Abi Waqqas ayan baffan ne an gane bayani shi mahaifin Sa'ad dan Abi Waqqas sunansa Malik bin Uhayb Uhayb shine ya haife shi ko sannan Uhayb waye ya haife shi Abdumanaf to mahaifiyar Annabi ita kuma mahaifinta shine Wahab waye ya haifi Wahab Abdumanaf kenan da Wahab mahaifin mahaifiyar Annabi da Uhayb mahaifin mahaifin Sa'ad waƙani an gane bayanin kenan da mahaifin Sa'ad da mahaifiyar Annabi ƴaƴan baffanu ne wannan yake nuna mana kenan shi mahaifin Sa'ad kawun Annabi ne mahaifiyar Annabi babanin Sa'ad ce mun ji taran guri na biyu da suka hada dangantaka to in ka je mahaifiyar Sa'ad dan Abi Waqqas nasabar tananin tafi nan gaba ita sunanta Hamnatu bintu Sufyan bin Umayyata bin Abd Shams bin Abd Manaf kuma kakan Annabi ne na uku mun ji dangantakar nasaba tana da dan wahala ɗan uwa to amma dai abun da zamu dauka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada dangantaka da Sa'ad ta gurin mahaifinsa da gurin mahaifiyarsa sannan kuma Sa'ad ya hada dangantaka da Annabi shima ta gurin mahaifinsa da gurin mahaifiyarsa sai mu tsaya a haka kar mu zurfafa saboda kar mu tafi da kwakwalan mutane da yawa yace walamma alimat ummuhu Hamnatu bintu Sufyana bin Umayyata bi islamihi qalat lahu ya Sa'adu بلغني أنك قد صبعت فوالله لا يذلني سقف من الحر والبرد وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد ما هي في أرسلوك تندب لباري يسكت ما هي في أرسلت أن أبي وقاص لوكتند لباري يسكت تشي ورسعد ياشق مسلنش سعد دباكين سيكي بعد لباري a hadisin da aka samu daga ummuna Aisha Allah yarda da ita take cewa Sa'ad yana bada labari cewar aslamtu wa ana ibnu 19 sana ce na musulunta ni ina dan shekara 19 ana Sa'ad dan Abi Waqqas ya musulunta yana da shekaru 19 a duniya to lokacin da ya musulunta bayanin da ake mana anan shine mahaifiyarsa Hamnatu bintu Sufyan bin Umayyata lokacin da labari ya iso gare ta cewa danki Sa'ad ya shiga musulunci matakin da ta dauka shine sai ta aika a kira mata Sa'ad Sa'ad yazo ya zauna gabanta yana matukar mata biyayya yana matukar biyayyawa mahaifiyarsa Hamna bintu Sufyan yazo ya zauna gabanta ya sunkuyar da kansa sai take ce masa ya Sa'adu balagani annaka qad sabata tace ya Sa'ad labari ya iske ni cewa sabata me sabata ka canja addininka duk wanda ya canja addininsa Quraishawan Makka suna ce masa sabaa ya canja addini ya bar addinin iyaye da kakanni ya koma sabon addini ya koma bakon addini musulunci suna kallon sa a matsayin bako suna kallon sa a matsayin sabo addini kuma da suka tashi suka tadda iyaye da kakanni akai akan sa suke tafi yanzu duk wanda ya canja sai su ce sabaa ya canja addinin sa tace labari ya iske ni cewa ka canja addinin ka na asali addinin da ka taso ka tarar da iyaye da kakanni wanda mu ma akai muka tadda iyaye da kakanni mun naji labari ka canja to bari ka ji matakin da zan dauka fa wallahi tace na rantse maka da Allah la yadhilluni saqfun min al-harr wal-bard rufi ba zai yi mun inuwa daga rana ba ma'ana ba za ta shiga guri wanda yake rufaffe ba ta yi rantsuwa ba za ta shiga rufaffen guri ba gun da zai kange ta daga zafin rana gun da zai kange ta daga sanyi to ta masa rantsuwa ba za ta shiga ba wannan na farko kenan na biyu wa inna at-ta'ama wash-sharaba alayya haramun abinci da abun sha na haramta wa kaina daga yau. Daga yau ba zan shiga gunda zai kare ni daga zafin rana ba. Daga yau ba zan shiga gunda zai kare ni daga sanyi ba. Gunda zai kare ni daga kura ba. Sannan daga yau na haramta wa kaina cin abinci, na haramta wa kaina shan abun sha. Hatta takfura bi Muhammad, in kaga na ci abinci ko na sha abun sha sai ka kafurta da Muhammad. In kaga na shiga gurin da zai kare ni daga zafin rana ko kuma sanyi sai ka kafurta da Muhammad. In ko baka kafurta da Muhammad ba, na haramta wa kaina cin abinci sai dai in mutu da yunwa. Wannan matakin da ta dauka kenan. Ko Sa'ad dan Abi Waqqas ya bar addinin nan da ya shiga na musulunci, ko kuma ta wuni ta kwana da yunwa sai dai yunwa ya karta. Ba za ta ci ba, ba za ta sha ba, ba za ta shiga guri wanda yake ginanne wanda aka rufe shi ba. Kenan a waje za ta wuni, a waje za ta kwana. Duk rana haka zai buge ta, duk sanyi haka zai buge ta, ba za ta lulluɓo, ba za ta shiga guri rufaffe ba. In ko ya ga ta yarda ta shiga rufaffen guri da nufin kwana, ta karbi abu ta sa bakinta na ci ko na sha, to sai ya bar addinin musulunci. Wannan ka'ida da ta sanyawa Sa'ad dan Abi Waqqas kenan. Shi kuma yace to wannan addini fa bai ga mai raba shi da shi ba. Yace mahaifiyata, ina miki biyayya 100%, amma in dai akan addini na ne sai dai ki mutu. In dai akan addini na ne ba zan bar addinin nan ba. Gashi kuma yana kaunarta, ita sani da ta yi cewar yana kaunarta, kuma yana mata biyayya, shi yasa ta biyo masa ta wannan bangaren. To sai ta fahimci fa da gaske fa yake yi. Sai ta ce bari ita ko za ta nuna masa. To shine anan yace wa baqiyat kadhalika thalathata ayyamin, sai ta zauna a haka ba ci ba sha, ba ta kwana a rufaffen guri wanda aka gina har tsawon kwana uku, sai da ta yi kwanaki uku ba ta sa komai a bakinta ba. Akan sai Sa'ad ya bar wannan addini, ya dawo addinin iyaye da kakanni. To wannan hatta kai ta kawo suna bankara bakinta, su rike ta, su matse ta, su dura mata abinci da Sa'ad da yan uwansa kuma kullun suna cikin tsangwamansa. Me yasa zai haka? Zai kar musu mahaifiya? Yace shi ba karta zai ba. Wannan addini dai shine addinin gaskiya. Waɗannan gumaka da ake bautan su, ya fahimci bautan su ba komai, ba shi da wani amfani, ba zai amfanar da su da komai ba, ba zai cutar da su da komai ba. Kai su karan kansu gumakan ba su isa su kare wa kansu cuta in ta dumfaro su ba, to me amfanin bautan su? To sai su matse ta, su bude bakinta, su dura mata abinci. Shine sai take cewa Sa'ad, kai fa kake zuwa ka ce min Muhammadu yana muku umurni da biyayya wa iyaye, kai kuma gashi zaka saba mu, kana saba mun, na ce ba zan ci abinci ba, ba zan sha abin sha ba, ba zan shiga ginannen guri, rufaffen guri ba, har sai ka kafurta da Muhammad. Ka saba mun kenan, ka saba abin da Muhammad yake karantar da ku. Wannan ita ake kira shubuha. Su Muhammadu suke cewa saboda ba su yarda cewa shi manzo ba ne. Dama sunaye guda biyu suke gaya masa lokacin da yazo da musulunci. Gabanin yazo da musulunci ba sa kiran sunansa, Amin suke kiransa, saboda Amin amana irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma bayan yazo da musulunci sai suka daina ce masa Amin, sai suka da suna ce masa Muhammadu, ko kuma su ce Ibnu Abi Kafsha. Kafshan nan fa ba a san shi ba cikin nasabar Annabi, kawai suna faɗi ne dan su wulakantar da shi. Abu Kafsha, in ba a mance ba, mun yi bayani cewa mijin Halimatu Sa'adiyya ne. Halimatu Sa'adiyya kuma ita ta shayar da Annabi. To sai suka bar asalin mahaifinsa da ya haife shi, ba sa danganta shi gare shi, suke danganta shi ga mijin uwar shayarwarsa. Sai zama uban shayarwarsa kenan, sai suke danganta shi ga uban shayarwarsa. Me yasa? Saboda kasashen mutum ne, ya fito da kasashiyar kabila. Mahaifin Annabi kuma madaukaki ne, ya fito daga madaukakiyar kabila. Yanzu in sun danganta shi ga mahaifinsa, sun ce Ibnu Abdullahi, an sun bashi daukaka, to su danganta shi ga wancan kasashen mana wanda ya fito da kasashiyar kabila don su kaskantar da shi. To sai zama sunayen Annabi da suke gaya masa, ko su ce Muhammadu shi suka fi faɗi, ko kuma su ce Ibnu Abi Kafsha. Za mu zo mu gani nan gaba. in sun tashi aibanta annabi asalin sunan nasa ma sai su kauce masa sai su ce mudammam maimakon Muhammad sai su ce mudammam wato abun zargi zamu zo mu karanta nan gaba har waka ake yi da mudammam to shine take kafa a wasa dan Abi Waqqas hujja cewar shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su saba wa iyaye ya musu umurni su biyayya wa iyaye shi kuma gashi yana saba wa mahaifiyarsa to wannan ita ake kira shubuha kamar ta shigarwa Sa'ad dan Abi Waqqas da shubuha to shine Sa'ad sai zo yana kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam shine anan yake ba mu labari faja'a sa'adun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa shaka ilaihi amra ummihi fanazala fi dhalika ta'liman sa'ad sai zo yana koka annabi cewa ya rasulullah ka ji fa abin da ya faru tsakani na da mahaifiyata saboda shiga musulunci da nayi sayyidina abubakar ya ganshi ya tallata masa musulunci ya nuna masa illa da hatsari na bautan gumaka kuma ya ji ya nitsu ya karbi musulunci to da mahaifiyarsa aka garzaya aka je aka bata labari cewa ai danki sab'a ma'ana canja addininsa ya bar addinin iyaye da kakanni tasa aka kira mata shi shine take ce masa ita daga yau ta daina dandana wani abu na abinci balle ruwa sannan ba za ta shiga rufaffen guri ginanne ba har sai ya bar wannan addini to shikenan shi kuma yace ba zai bar wannan addini ba tai kwana uku bata ci ba bata sha ba shine take ce masa ai yanzu saba mata yake tunda Muhammadu ya masa umurni yayi biyayya wa iyayensa to sai zo yake koka annabi sallallahu alaihi wasallam to a take sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya alqur'ani shine anin yake cewa wa shaka ilaihi amra ummihi ya koka annabi sallallahu alaihi wasallam al'amarin mahaifiyarsa ga yanayin da take ciki kuma ga martanin da take gaya masa cewar fa saba mata yake shi kuma baya so ya saba mata tunda ya san illa saba mata tun ma gabanin musulunci ya shiga musulunci baya saba mata to ina ga ya shiga addinin da yake masa umurni ya mata biyayya to sai ya shiga kamar saka mai wuya to shine yazo yake kokawa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayat qur'ani shine yace fa nazala fi dhalika ta'liman sai ilimi ya saukar akan haka ya sauka akan haka aka saukar da ayat qur'ani at-ta'lim aka karantar da su yadda za su yi mu'amala da iyayensu kuma aka nuna musu cewa kowa akwai limit din sa kowa da haƙƙin sa tabbas iyaye suna da haƙƙi amma haƙƙin su bai kai na Allah subhanahu wata'ala ba to shine qaulullahi ta'ala fi suratul ankabut fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna wannan ayar malaman tafsiri sun tafi kan cewar an saukar da ita akan Sa'ad dan Abi Waqqas ta ishe shi falala an saukar da ayat qur'ani a kansa yazo yana neman fatawa gurin annabi sai Allah ya dau nauyin amsa fatawar Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya yarda da shi Imam Tirmidhi ya fitar da riwayar sannan Nasa'i shi ma fitar cikin sunan dinsa hadisin da ke bayyana cewar wannan ayar ta sauka ne akan Sa'ad dan Abi Waqqas lokacin da yazo yake koka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanayin da mahaifiyarsa take ciki da kuma irin abin da take fadi cewar shi yana cikin masu sabawa iyayensu to sai Allah ya saukar da wannan aya Tirmidhi da ya fitar hadisin sai ya ce hadithun hasanun sahihun Imam Tabari ya kawo cikin tafsirin sa da karkashin wannan ayar ya kawo hadisi din mai ta haƙiƙi na tafsirin Tabari ya ce hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau kenan hadisi ne ingantacce nasin da ya tabbatar da cewar wannan ayar an saukar da ita a sababin Sa'ad dan Abi Waqqas nasin ya inganta Allah ya saukar da wannan aya wa wassaynal insana biwalidayhi husna kuma mun yi wasiya wa dan Adam dangane da iyayensa ya kyautata musu Allah ya yi wannan wasiya wa dan Adam saboda iyaye suna da girman haƙƙi akan kan ƴaƴansu na farko su ne sababin zuwansa duniya to da ya zo duniyan ba su watsar da shi ba zukatan iyaye na rataye da ƴaƴan su duk inda ka samu uba in dai ba wai ya samu tabin hankali bane to zaka samu zuciyar sa tara tai ga ƴaƴan sa duk fadi tashin sa zai sama musu abinci ya zai inganta musu rayuwa haka zaka tara uba yake to uwa kuma uwa uba ita tafi shan wahala danna ta dauki cikin sa cikin rauni ta sauke shi cikin rauni hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain ta dau lokaci tana gwagwarmaya da wahala a kansa ta dau cikin sa cikin yanayi mafi tsanani gare ta wani lokaci abinci wannan ba za ta iya cin abincin da take so ba in ta ci sai ya dawo bacci isasshe baya isanta ba ta samun dama ta yi wadataccen bacci yau ciyon kai gobe ciyon ciki jibi ciyon baya yau tana fama da ciyon kirji ga tashin zuciya wani wata zaka ga ita ta je ta sa hancin ta jikin masai shi yafi mata dadi saboda laulayi na ciki kowa da irin tata laulayi wata kuma tai ta cin kasa shine yafi mata duk dai matsaloli ne na ciki kowace da irin matsalar da ke zuwa mata musamman in cikin yana dan kankani suna dandana kudarsu mata suna dandana kudarsu suna wahala wata kuma kwarnafi baya rubuwa da ita in ta dau ciki har sai ta ajiye kwarnafi kuna zuciya duk abin da zata sha ba zai tafiyar da shi ba sai dai ya sassauta shi har ta sauke cikin zata yi wata 7 tana fama da wannan galibi da yafi wahal da su in cikin yana karami amma ta har ta haife fa tana fama wata sai ta yi wata 9 ma ta dora sati 2 duk tana ta gwagwarmaya tana ta fama to kuma a ce dan yazo yana saba mata ai kaga abu bai yi ba shi yasa addinin musulunci addini ne mai adalci kowa ana kokarin a bashi haƙƙin sa to ba nan ba ma idan ta zo haihuwar wata anan ma tana rasa rayuwarta idan aka zo naƙuda irin wahala da gwagwarmaya da suke sha har ma yafi laulayin da suka samu kansu ciki na ciki din wata haihuwar ma sai gagara sai an yi CS sai an tsaga an fidda ɗan wata ta tashi wata kuma ta nan za ta wuce kaga dole zamanto suna da girman haƙƙi akan ƴaƴansu in ta haife fa tsugunu bai kare ba yanzu da taji kukan yaran nan bata da nutsuwa yaran in bai bacci ba ita ma ba za ta yi bacci ba idan yana kuka kar ka so ka ji abin da ke cikin zuciyarta na radadi in yana dariya tana dariya in ba shi da lafiya ita ma bata da lafiya in ba shi da nutsuwa bata da nutsuwa in yana da nutsuwa tana da nutsuwa har sai ta ga hankalinsa ya kwanta haka za a shafe shekara ɗaya shekara biyu ana ta fama kuma duk inda za ta je tana ɗauke da shi ai ba uba ba ne yake ɗaukan yaro ya ta yawo da shi uwa ce ita take renonsa to shi yasa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya tambayi annabi a cikin waɗanda yake tare da su waɗanda yake lazumtarsu wa ya fi cancanta ya kyautatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummak mahaifiyarka ya ce thumma man annabi ya ce ummak ya sake cewa thumma man ya ce ummak ya ce thumma man ya ce abak mahaifi an ambace shi a mataki na hudu sai da aka ambaci mahaifiya har so uku dan a nuna girman haƙƙinta a kan ɗa saboda wahala da gwagwarmaya da ta yi ta yi kan wannan ɗan to shi ma uba ba za a bar shi a baya ba saboda duk wata ɗawainiya da wata hidima na yaron nan duk yana wuyan uban to shi yasa shi ma ba a bar shi a baya ba a mataki na hudu aka ce sai mahaifinka to shi yasa addinin musulunci ya yi umarni akan yi wa waɗannan mutane guda biyu biyayya mahaifi da mahaifiya to shine Allah maɗaukakin sarki ya ce mun yi wasici wa ɗan adam game da iyayensa ya kyautata musu akwai hadisin waɗancan wanda suka je suka shiga kogo cikin al'ummar da suka gabaci wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam dutse ya gangaro ya rufe bakin kogon ta yadda fita ba zai yiwu ba suka yi su tura dutsen ya gagara ɗaya daga cinsu ya ce to yanzu ba wata dabara da ta rage mana banda kowa ya yi tawassuli da aikinsa kyakkyawa da ya yi a duniya wanda yana gani shine aiki da ya fi mafi nagartaccen aiki wanda Allah yake tsammani ya karba ɗaya daga cikinsu ya ce yana da iyaye guda biyu waɗanda yake matuƙar yi musu biyayya idan ya dawo da dabbobi daga kiyo sun koshi a jikinsu yake samun musu da abincin da zasu ci su iyayen nasa da iyalansa ƴaƴansa duka. To wata rana ya fita kiyon waɗannan dabbobi da suke samun abin da zasu ci daga gare su, sai kiyo yayi dadi ya ɗebe shi yayi nisa da gari sosai, bai an kara ba sai ga rana na shirin faduwa, shi kuma ya ba wa gari rata. Idan zai juyo ya dawo zai dau lokaci kafin ya iso gari, sai dare ya shiga sosai. To wannan yasa yayi jinkiri bai iso gida da wuri ba, har sai da iyayen bacci ya ɗebe su ya iso ya tadda su suna bacci. To ba ya tatso wannan nono ya zo iyaye sun yi bacci, shi kuma baya fara gabatar da abinci wa iyalansa akan iyayensa sai iyayen sun sha sun koshi sauran sai ba iyalansa. To yanzu ya zo ya tadda iyaye sun yi bacci, ya zai yi? Ga kananun yara na ta kukan yunwa, su kan ma sun kasa baccin saboda yunwa tunda kananu ne, karamin yaro baya iya hakurin yunwa. To ya tashe su ne ya ba su, in ya tashe su yana ga shiga haƙƙinsu, ya ba yaransu sha yana ga bai kyauta ba, in ya fara ba ƴaƴansa gabanin ya ba iyayensa, sai ya rike wannan nono a hannunsa, shi bai tashe su ba yana ga bai kamata ya tashe su ba, ya shiga haƙƙinsu. Bai ba wa yara ba yana ga in ya ba wa yara ya fifita su akan iyayensa, sai ya tsaya da wannan nono har asuba ta yi, yara ko suna jikin ƙafarsa suna ta rabza kuka, iyaye asuba ta yi sun farka za su yi asuba, sai suka tadda shi a wannan yanayi ga yara na ta ihu yunwa, shi kuma gashi dauke da nono bai tashe su ba kuma bai ba yaran ba, suka ce ai da ka ba su sun sha, suka karbi nonon su suka sha, ce ya ubangiji wannan aiki in nayi dan kai ka bude mana wannan kogo, sai dutse ya gusa, kaga nagartaccen aiki ne. To Allah madaukakin sarki yayi wasiciwa dan adam game da iyayensa ya kyautata musu, waga kenan an jaddadawa Sa'ad dan Abi Waqqas cewar tabbas abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da ku na biyayya wa iyaye, kuma abinda mahaifiyarka ta kafa hujja da shi na cewa mu annabi yana muku umurni kuma ta biyayya, wannan abun haka ne babu ja'inja, sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba. Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, wani hanzari ba gudu ba. Ita ta kafa hujja da biyayya wa iyaye akan ya mata biyayya ya bar wannan addini, to sai Allah ya ce a ba haka bane, kowa da matakinsa, ita matakinta na mahaifiya ce, haƙƙinta bai kai na Allah subhanahu wata'ala ba. Shine Allah ya ce wa in jahadaka, inda za su fito na fito da kai su gwagwarmaya da kai litushrika bi dan kai shirka da ni, su maka umurni su fake da cewar ai an ce a musu biyayya saboda haka ka bar addinin nan, ma laysa laka bihi ilm, abinda baka da ilimi a kansa, saboda duk wata bauta da aka yi wacce ba ta Allah ba subhanahu wata'ala ba ilimi a kai, saboda Allah bai yi umurninta ba, bauta Allah ita ce take dauke da ilimi saboda ita Allah ya umurninta. Dalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, Allah ya ce fala tuti'huma, to kar anan karka musu biyayya, in har suka nemi ka saba Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, babu ta'awa halitta wajen sabawa wa mahalicci, nan karka musu biyayya, fala tuti'huma, karka musu biyayya, ka ba su haƙƙin su na iyaye. Kenan wannan yana nuna ko da iyayen sun zama ba musulmai ba, ka musu biyayya, ka musu da'a, in sun umurce ka kai, in sun hana ka ka hanu, sai dai umurni guda ne wanda za su maka ka ki musu da'a, shine in sun nemi ka saba Allah, nan ba za ka musu da'a ba. Shine wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun, Allah ya ce fala tuti'huma, amma banda wannan duk umurni da suka baka matukar ba na sabawa Allah madaukakin sarki bane, ka musu biyayya. Shi yasa zamu ga annabi Ibrahim annabin Allah ne, amma yana matukar biyayya wa mahaifinsa. Ga nan Asma'u binta Abi Bakar As-Siddiq ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin mijinta ya samu wadata, mijin Asma ƴar uwar Aisha, mijinta da talaka ne futuk, abinda za su ci ma yafi karfin su, ba su da cin yau balle na gobe. to lokacin da ya fara sana'a ta fawa ya zama mahauci aka ce cikin garin Madina kaka babu inda ake saida nama sai teburin sa duk mai bukatar nama a Madina gurin sa yake zuwa shi kadai ne yake sana'ar fawa shi kadai ne mahauci har zamanin Sayyidina Umar Allah yarda da shi to a lokacin wadata ya samu wadata ya samu mijinta ya samu wadata sai wadata ta tunda ita ma ta masa halacci a baya kaga yanzu matsalolin da ake ta samu na ma'aurata yana da nasaba da yanayi da ake ciki yanayi da ake ciki wani sana'a yake fita yayi sana'a ce wacce zai fita yayi da hannu da karfinsa to sai fita ya wuni tun farar safiya har yamma bai samu sana'a ba wani dubu ɗaya ba zai samu ba a wuni kuma kwanan masara haura dubu ɗaya sai kaga an wuni ba dora tukunya ba to sai kaga idan matan ba su kai zukatansu nesa ba ana ta dauki ba daɗi tsakaninsu da mazajen dole ne mata a yau sai sun yi hakuri su yi hakuri su rarrashi zuciyarsu kuma su yi ta addu'a kar ai ta fada da mazajen mazajen suna kokari wani kuma ba yanda ya iya iya abin da Allah ya bashi shi yake kawo muku idan kika waya baya kika ga baya muku wasa da abinci to yanzu ki masa afuwa ki daga masa kafa ki masa uzuri yanayin ne ya kawo haka to amma fa ana ta complain da yawa matsaloli sun yawaita tsakanin ma'aurata a gidaje daban-daban kuma ba komai ke haifar da matsalolin nan ba saboda yanayi da ake ciki a yau abinci ya gagari gidaje da yawa to wannan sai yasa ai ta samun je kaka dawo tsakanin miji da matarsa to amma su mata na magabata suna daga kafa wa mazajensu sun san kowa da yadda Allah madaukakin sarki ya tsara masa rayuwarsa in gidan wane sun koshi gidan wane sun koshi gidan wane ba su samu ba to gidan wane nan sun san hukunci ne na Allah madaukakin sarki ba wai daga wanan bane a haka Allah ya hukunta sai su sallama wa hukuncin Allah subhanahu wataala babban nasarar da za a yi a wannan gabar na farko za a samu ladan sallamawa hukuncin Allah madaukakin sarki da kuma hakuri sannan kuma abu na biyu zuciya za ta zauna cikin salama saboda yanzu wanda za ta tada hankalinta ai zuciyar tana tafasa sannan abu na biyu ba ta sallama wa hukuncin Allah ba abu na uku ta yi asaran lada kaga abu na hudu kuma ba bai isa ya kawo miki abin da Allah bai hukunta muku ba kaga an tashi dai a tutar babu gara ma ki rarrashi zuciyarki ki danna zuciyarki ki yi hakuri ki sallama wa hukuncin Allah a roki Allah madaukakin sarki ya sanya mafita sai ki fita da lada mai tarin yawa sannan kuma zuciyarki ta zamanto batta cikin radadi da zafi sannan kuma kun zauna lafiya ke da mai gidanki da iyalanki to ita Asma'u bata daga hankali ba lokacin da mijinta ya shiga matsi na rayuwa abinda za su ci yafi karfin su basu da cin yau balle na gobe to ita da kanta take fita ta nemo musu abinda za su ci to shi yasa da ya samu wadata sai yalwata mata ya kiyaye mata falalarta a baya halaccin da ta masa a baya na rashin daga masa hankali sai zama da ita ma ake fafutukan ya za a yi a nemi abin da za a ci to shine da ya samu wadata sai ya wadata ta to mahaifiyarta labari ya iske ta cewa yarki fa yanzu ta samu wadata fa mijinta Allah ya haɓaka shi ya bunƙasa dukiyarsa shi kuma ya sake mata to mahaifiyar ba musulma bace mushrika ce mahaifiyar Asma sai ta lallabo ta zo Madina ta zo tana so Asma'u ta bata dukiya Asma'u ta ce u in dau dukiya in baki ai ban isa ba kina shirka amma dai barin janyi fatawa gurin annabi ke mushrika ni musulma kuma in dau dukiya in baki bari dai in ji mai annabi zai ce shine ta zo tana fatawa gurin annabi cewa mahaifiyata ta zo ya rasulullah tana buƙatar kyautatawa ta shin zan iya kyautata mata duk da ba musulma bace annabi sai ya ce sili ummaki annabi ya ce ikwarai ko zaki kyautata mata duk da ba musulma bace ki sadarwa mahaifiyarki da zumuntarta ta hanyar ɗaukan dukiya mai tarin yawa ki bata sai ta je ta dauki dukiya ta bawa mahaifiyarta kenan duk wani da'a da ya kamata da yayi wa mahaifinsa koda mahaifin ba musulmi bane koda mahaifin mushriki ne ya masa wannan da'ar ina ne ba zai masa da'a ba idan ya nemi ya saba wa Allah madaukakin sarki. Allah ya ce fala tuti'huma, sai a karshe Allah madaukakin sarki ce ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, ku sani ilayya marji'ukum, makomar ku gare ni take da su iyayen naka da ba musulmai ba, da kai din duka makomar ku gare ni take, kuma kowa ni zan saka masa bisa aikin da yayi, kai da kai kyakkyawan aiki zan maka kyakkyawan sakamako, su da suka yi mummunan aiki zan musu mummunan sakamako. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, kowa za a bashi labarin aikin da ya aikata, wanda ya aikata kyakkyawa a bashi labari a saka masa da shi, wanda ya aikata mummuna a bashi labari a saka masa da shi. To anan gurin wannan mai wannan littafi na Nurul Yaqin bayan ya kawo wannan ayar sai yayi ta'aliki kaman ƙarin bayani game da aya din, yace wasahu jalla zikruhu biwalidayhi wa amarahu bil ihsani ilayhima mu'minain kana aw kafirain, yace mai girma da daukaka ya masa wasiya, mawaye ma wasiya wa Sa'ad dan Abi Waqqas. Yanzu fatawar da yazo yana nema gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya amsa masa fatawar, sai Allah ya masa wasiya biwalidayhi dangane da iyayensa, wa amarahu bil ihsani ilayhima, ya masa umurni ya kyautata musu, ya kyautata ma wadannan iyaye nasa, mu'minaini kana au kafirin, sawa'un wannan iyayen nasa mu'minaini ko kafirai, ya kyautata musu. Wannan wasiya ce Allah ya masa, shi yasa Allah ya ce wasainal insana, wasiya ce ta Allah da kansa ga dan adam, ya kyautatawa iyayensa sawa'un musulmai ne ko kuma kafirai. Amma idza da'awahu lil ishraki fal ma'siyatu mutahattimatu, amma idza da'awahu lil ishraki, amma inda iyayen nasa za su kira shi yayi shirka da Allah, yace fal ma'siyatu mutahattimatun, anan saba musu dole ne, dole ne saba musu, karya musu biyayya wajen shirka wa Allah, amma dai a kowace bangare zai musu biyayya, amma inda za su kira shi yayi shirka da Allah, yace fal ma'siyatu mutahattimatun, anan gurin saba musu tilas ne, dole ka saba musu in sun nemi ka saba wa Allah madaukakin sarki. Li'anna kulla haqqin wa in azuma saqitun huna, saboda kowane haƙƙi da ka sani komin girman wannan haƙƙi idan an zo batun haƙƙin Allah, wannan haƙƙi faduwa yake yi in zai karo da haƙƙin Allah komin girman sa, tunda a duniya idan ana batun wanda yafi girman haƙƙi cikin mutane ai ba ya mahaifi da mahaifiya, to idan an zo batun haƙƙin Allah kuma sai haƙƙin iyayen yazo yayi karo da haƙƙin Allah, to haƙƙin iyayen anan faduwa yake, sai a gabatar da haƙƙin iya a Allah subhanahu wata'ala akan kan haƙƙin iyaye a yayin da ya karo da haƙƙin Allah madaukakin sarki. Yace fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, a wannan gabar babu da'a ga halitta wajen saba mahalicci, saboda shi halittan nan shi ma mahaliccin ne ya halicce shi, kamar yadda ya baka umurni shi ma ya bashi, saboda haka ba za ka masa da'a ba wajen saba wa mahalicci. Thumma qala ilayya marji'ukum, sannan Allah madaukakin sarki yace ilayya marji'ukum, makomar ku gare ni take, man amana minkum wa man ashraka, wanda ya imani cikin ku da wanda ya shirka duka ga Allah za su koma, da wanda yake mumini da wanda yake kafiri duk ga Allah za su komawa. Fa ujazikum haqqa jazaikum, isaka muku haqiqanin sakamako, kowa Allah zai saka masa haqiqanin sakamako. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibina, ko dai da kwayar zarra mutun ya aikata kyakkyawa za a zo masa da shi. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aikata daidai da kwayar zarra na alkhairi ba za a boye ba za a zo masa da shi, duk aikin da kai a duniya kyakkyawa ranan gobe kiyama za a zo maka da shi. Wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wanda ya aikata daidai da kwayar zarra na sharri za a zo masa shi. Shi yasa Allah ya ce wa wudi'al kitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, za a zo a sanya littafi, gashi nan littafin nan yana ta hakaito wani ran kaza yayi kaza lokaci kaza, sai su ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ce wannan wani irin littafi ne, la yughadiru saghiratan, kankanin abu ba zai bari ba sai ya kididdige, babban abu da babba da kankani duka sai ya kididdige, duk gasu nan an zo maka da su tun lokacin da ka balaga har lokacin da mutu ko shekara 100 kai bayan balagarka, littafin nan zai zo maka da shi baya mantuwa. Sai suke mamaki mali hadal kitab, wannan wani irin littafi ne, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, baya barin kankaramin abu da babba face ya kiyaye ya kididdige su. Allah ya ce wajadu ma amilu hadira, za su samu abin da suka aikata gashi nan an halarto musu da shi. Wala yadhlimu rabbuka ahada, ubangijinka ba zai zalunci kowa ba, subhanahu wa ta'ala. Shi ne anan ya ce fa ujazikum haqqa jazaikum, in saka muku hakikanin sakamako kuwa za a saka masa gwargwadon aikinsa. Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala zai azabtar da waɗanda suka saba masa da adalcinsa, waɗanda kuma suka masa da'a zai sanya su cikin aljannarsa da rahamarsa subhanahu wa ta'ala. Yace wa fi khitami hadhihi al-aya, a ƙarshen wannan ayar fa'idatan, akwai fa'idoji guda biyu. Fa'ida ta farko yace at-tanbihu ala anna al-jazaa'a ila Allahi fala tuhaddithu nafsaka bijafwatihima li ishrakihima. Karshen wannan ayat da Allah madaukakin sarki yace ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna, yace akwai fa'idoji guda biyu da za a dauka. Fa'ida ta farko at-tanbihu ala anna al-jazaa'a ila Allah, Allah yana fadakar da bayi cewa sakamakon nasa ne, shike saka wa bayi. Fala tuhaddith nafsaka bijafwatihima li ishrakihima, tunda Allah ke saka wa bayi, kai karka gaya wa ranka cewar ta saba wa iyaye, ta musguna wa iyaye saboda suna shirka. Karka gaya wa ranka haka, saboda Allah shi ke saka wa bayi. Yanzu in ka kyautata musu, Allah zai baka kyakkyawan sakamako na kyautata musu, koda kuwa iyayen mushrikai ne. Wannan fa'ida ta farko kenan. Kenan Allah madaukakin sarki ya fadakar da bawa cewa da yayi ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah yana ankarar da bawa cewa shike saka wa bayi. To tunda shike saka wa bayi kuma ya maka umurni ka musu biyayya, to karka bijire musu saboda suna da shirka. Wannan fa'ida ta farko kenan da za a dauka karkashin wannan aya ko karshen wannan aya. Sai fa'ida ta biyu yace wal haddu 'ala thabati fid din li'alla yanala sharra jaza'in fil ukhra. Allah madaukakin sarki fa'ida ta biyu da zamu dauka karkashin wannan ayar ko karshen wannan ayar, Allah ya kwadaitar da bayinsa akan su da su su tabbatu akan addinin musulunci. Li'alla yanala sharra jaza'in, saboda kar su samu mummunan sakamako. Tunda Allah ya ce ilayya marji'ukum, kenan yanzu idan kafar su ta goce sun bar addini za su iya samun me? Mummunan sakamako. Kenan Allah na musu ishara su tabbatu, su doge, su jajirce kan wannan addini. Li'alla yanala sharra jaza, saboda kar ya samu mummunan sakamako fil ukhra, a ranar tashin kiyama. Kenan cewa da Allah ya yi ilayya marji'ukum, ishara guda biyu ne Allah yake karkashin wannan gaba din. Ishara ta farko, ni ne mai saka muku, to tunda ni ne mai saka muku, ku yi min da'a, kuma ku yi da'a wa iyayenku, kar shirkar da suke ta hana ku yi musu da'a. Fa'ida ta farko kenan. Fa'ida ta biyu kuma, yi musu da'a ba zai sa ku kauce daga kan addininku ba, saboda kaucewanku daga kan addininku zai sa ku samu mummunan sakamako. Shi yasa Allah ya ce ilayya marji'ukum. To wannan shine kawo mu ƙarshen bayani dangane da takaitaccen tarihi na Sa'ad ɗan Abi Waqqas, tare da cewa bai faɗaɗa bayani kan tarihin Sa'ad ɗin ba, kawai ya kawo mana abubuwa guda biyu ne. Abu na farko nasabar Sa'ad ɗan Abi Waqqas, abu na biyu kuma shigansa musulunci, abin da ya haifar tsakaninsa da mahaifiyarsa. Kaga kenan ya ɗauki abubuwa guda biyu ya yi magana kansu. Amma babban abin da ake so a fita da shi shine Sa'ad ɗan Abi Waqqas yana cikin jerin mutanen da suka shiga musulunci a hannun Sayyidina Abu Bakar. To gabanin mu je mutum na gaba. Yanzu mun samu mutane guda hudu wanda dukansu sun shiga musulunci ta hannun Sayyidina Abubakar. Mutum na farko Uthman, ko Uthman dan Affan, bayani ya gabata akan sa. Mutum na biyu Az-Zubair ibn al-Awwam, shi ma bayani ya gabata akan sa. Mutum na uku Abdurrahman ibn Auf. Ga mutum na hudu wanda muke magana akan sa yanzu, shine Sa'ad dan Abi Waqqas. Waɗannan mutane guda hudu duka sun shiga musulunci a hannun Sayyidina Abubakar. To akwai mutum na biyar da zai biyo baya. To gabanin mu je kan mutum na biyar bisa al'ada yadda muka saba. Duk wanda muka zo kansa mukan dan duba wani sashe na falalarsa, sai kuma mu wuce mu je kan na gaba wanda ke biye masa. Saboda haka shi ma yana da nasa amfanin mu san waɗannan mutane, tunda ana zayyana mana cewa su ne suka shiga musulunci a matakin farko, to mu san wani sashe manana na falalarsu. To shi Sa'ad dan Abi Waqqas na san inda zan ba ku dama za ku kawo mun falalarsa, in an yi dube zuwa ga falalar waɗanda suka gabace shi. Kaga abu na farko da za ku ce yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Ko tunda ai a baya muna ta ambaton sunansa cikinsu, mutum goma nan da muke ta ambatonsu tun daga kan Sayyidina Abubakar ai muka fara. Kaga tun daga kan ma Sayyidina Aliyu ai mun yi tarihi, mun duba takaitaccen tarihin Sayyidina Aliyu. Kaga shine mutum na farko da muka fara haduwa da bayani a kansa, tunda yana cikin gidan Annabi, yana cikin na gaba-gaba na farko-farkon da suka karbi musulunci gurin Annabi. To anan mun ambaci cewar daga falalar Sayyidina Ali yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Muka wuce muka zo kan Sayyidina Abubakar, cewar waɗanda ba ƙarƙashin kulawar Annabi suke ba, wanda suke wajen gidan Annabi, Abubakar shine mutum na farko da ya karɓi musulunci gun Annabi. To kaga anan ma mun bayyana cewa Abubakar yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Muka zo kan waɗanda Abubakar ya kira su ga musulunci, na farko muka ce Uthman. Kaga Uthman yana cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna. Yanzu mun samu mutane guda uku cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Sannan muka zo kan Zubair dan Awwam, mutum na hudu kenan ko, wanda shi ma karɓi musulunci hannun Sayyidina Abubakar, shi ma muka ce yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Muka zo kan Abdurrahman dan Auf, mutum na biyar cikin jerin mutanen da suka karɓi musulunci a farko-farko matakin farko na da'awa. Sannan gashi yanzu mun zo kan Sa'ad dan Abi Waqqas. Kaga mun samu mutane nawa? Mutane shida cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Wato Allah madaukakin sarki bisa hikima irin tasa, mutane goma nan da aka musu bishara da aljanna, cikin su mutum tara duka sun karbi musulunci lokacin Annabi yake da'awa a boye. Mutum taran nan shi yasa hikima ta Allah sun cancanci Allah ya musu bishara da aljannar. Ɗaya ne kawai a cikinsu cikin goman musulunta Sayyidin Kiri, musulunta Sayyidin Kiri shi ma ta hikima ce ta Allah ta sanya musulunta tasa ta yi jinkiri. Amma cikin su goma tara nan duka yanzu gashi mun samu shida a cikin goma ko, saura mutum uku za mu zo don mu ga bayani a kansu nan gaba. To Sa'ad dan Abi Waqqas yana cikin mutane goma da aka musu bishara da aljanna. Malamai ma suna cewa a cikin mutum goma da aka musu bishara da aljanna shine na ƙarshen rasuwa, sauran taron duk sun riga shi rasuwa. Shi Sa'ad dan Abi Waqqas Allah ya jaddada shi. Falalarsa ta biyu ita ma na san kun santa, yana cikin mutane guda shida da Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Da muka zo tarihin Abdurrahman ai mun ambaci haka ko, cewa Abdurrahman yana cikin mutane shida da Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Lokacin da muka zo tarihin Zubair mun ambaci wannan falalar, cewa Zubair yana cikin mutane shida da Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Da muka zo tarihin Uthman mun ambaci wannan falalar, cewa yana cikin mutane shida da Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Haka tarihin Aliyu da muka yi nan ma mun ambaci wannan falalar. To shi ma Sa'ad dan Abi Waqqas yana cikin mutane guda shida da Annabi ya rasu yana mai yarda da su. Uthman dan Affan, Ali dan Abi Talib Allah ya dade shi, Zubair dan Awwam, Talha dan Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Sai wanne ne na shida? Sa'ad, wanda muke tarihinsa Sa'ad dan Abi Waqqas. To yana cikin mutane goma da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su. Ya halarci yakin Badar, Sa'ad dan Abi Waqqas ya halarci yakin Badar. Duk kuma wanda suka halarci yakin Badar me falalar su na san kun sani, Allah ya gafarta musu. Su aikata abin da suka ga dama duk Allah ya gafarta musu. Sannan ya halarci sulhul Hudaybiyya, ai mun san falalawar da suka halarci sulhul hudaybiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta ash-shajara, ba ɗaya daga cikin wanda suka masa mubay'a karkashin bishiya da zai shiga wuta, inji annabi. Sannan Allah kuma ya nuna cewa ya yarda da su, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Allah ya yarda da mu'minai a yayin da suke maka mubay'a karkashin bishiya, wannan a Hudaybiya. To sa'ad dan Abi Waqqas yana cikin wanda suka halarci Hudaybiya. Sannan duk wani yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta, sa'ad dan Abi Waqqas ya halarci wannan yaki, kuma yayi bajinta a yakin Uhud, kamar yadda zamu zo mu ga isharar nan gaba. Wannan falalarsa ta uku kenan ko? Ina ga mu ambaci goma sai mu tsaya, amma sun fi goma, sun ninka goma. Amma muka ambaci goma sai mu tsaya. Kar mu kare ambato falala. Falalarsa ta hudu, ana cewa shine mutum na farko da ya fara harba kibiyarsa fi sabilillah. Shine mutum na farko a musulunci. Mun san sanda annabi yana Makka, nan musulmai ba su yi yaki ba. Saboda me? Saboda suna da rauni. Allah bai musu umurni su yi yaki ba. Amma da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina, yanzu sun yi ƙarfi, mutan Madina sun ƙara ƙarfafa su. To anan an musu umurni su yi yaki. To sai zamanto mutum na farko da ya fara harba kibiyarsa da zimmar ya cimma abokin gaba shine Sa'ad dan Abi Waqqas. Shine mutum na farko a wata sariya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi, shine komandar wannan sariya din, sariyar da ake kiranta sariyatu Ubaidata bin al-Harith. Ita ce sariya ta farko da aka fara yi a musulunci. In an ce sariya, wani sashe ne na mayaka da ake tura su, wanda adadin su 400 i kasa kenan. Adadin da ya haura 400 ba a kiransa sariya. Wasu malaman kuma suka ce in an ce sariya, abinda ake nufi da sariya bambancinta da gazwa, gazwa yakin da annabi ya fita cikinta, a larabci ana kiranta al-ghazwatu. Yakin da annabi kuma bai fita ba, ya tura sahabbansa su je su yi yakin, wannan yakin ana kiranta as-sariya. To amma duka ma'anoni guda biyun ba su karo da juna ba. Za a iya cewa sariya adadi ne wanda yake takaitacce ba mai yawa ba, 400 i kasa. Sa'annan kuma yaki ne wanda annabi bai fita cikinsa ba, ya tura wasu daga cikin sashen sahabbansa su je su yi wannan yaki, wannan ana kiranta sariya. Gazuwa kuma za ta iya fara daga mutum uku har zuwa ba iyaka, malala gashin tinkiya. Sannan kuma galibi za ka tara annabi ya fita a cikinta, ma'ana shine jagorar komanda da tawagar wannan yaki din. Wannan yaki ana kiranta gazwa a larabci. To Sa'ad dan Abi Waqqas, sariya ta farko, dakaru na farko da aka fara turawa, an tura karkashin jagorancinsa ne, kuma shine mutum na farko da ya fara harba kibiyarsa fi sabilillahi. Shi yasa malamai suke ambaton wannan daga cikin falalar Sa'ad dan Abi Waqqas, Allah ya dade shi. Falalarsa ta biyar ita ce wacce nayi ishara akan ta dazu kadan, cewa ya halarci yakin Badar. Malamai suna cewa annabi ya hada masa iyayensa, ya ce iyayena fansa ne gare ka ya kai Sa'ad, in ba ku mance ba. A baya akwai ɗaya daga cikin sahabbai da muka ambaci wannan cikin falalar sawaye, Zubairu. An ce duka cikin sahabban annabi su biyu ne annabi ya fansar da iyayensa gare su, da Zubairu dan Awwam da Sa'ad dan Abi Waqqas. Kuma mun kula suna cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna, duka biyun kuma suna cikin mutane guda shida da annabi ya rasu yana mai yarda da su. Sa'annan kuma baya ga haka, da shi Sa'ad dan Abi Waqqas da Zubairu, annabi ya hada musu iyayensa, ko ya fansar musu da iyayensa a yakin Uhud. Sa'ad dan Abi Waqqas, Allah ya yarda da shi, yana ta neman ina annabi yake, ina annabi yake. Sai ya hango wani a can, mushrikai suna ta nufatansa da kibiyoyinsu, yana tarewa yana mayar musu da martani. Ya ce sai na tambayi wani kusa da ni, na ce ni ko ina manzon Allah? Ya ce gashi can. Mushrikai suna ta kai masa farmaki. Ya ce take na zo na shiga gaban annabi na dinga saransa ina zubda kafirai. Sai annabi yana ce min irmi ya Sa'ad fidaka abi wa ummi, harbe su, jefa musu ya Sa'ad mahaifina, fansa ne gare ka da mahaifiyata. Ya ce har mashin da ke hannuna da abun harbin da ke hannuna suka kare annabi ya turo mu wasu yace ci gaba da harbin su wasu daga cikin masu kididdiga cikin malaman tarihi suka ce ranan yakin Uhud kibiyoyin da Sa'ad ya harba basu gaza 1000 ba inji malaman tarihi nasa suka kare wanda suke kusa da annabi ya turo masa yace ci gaba da harbin su mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka aka ce annabi bai fansar da iyayensa ga wani cikin halittu ba banda waɗannan mutane guda biyu Az-Zubair ibn al-Awwam da Sa'ad ibn Abi Waqqas Zubair shi ma na cikin waɗanda suka tsaya gaban annabi mushrikai na harbo kibiyoyin su suna tarewa suna mayarwa mushrikai da harbi annabi yana musu addu'a ta tafatan alkhairi falalasa ta shida Sa'ad ibn Abi Waqqas shine ya kirkiri garin Kufa ai muna ji ana cewa garin Kufa a Iraki lokacin kalifancin sayyidina Umar komanda mafi girma da ya tura yankin Farisa yankin Iraki Sa'ad ibn Abi Waqqas ne saboda ya iya yaki to da yayi galaba ya bubbude garuruwa dan yana da tarihi akan yakin Qadisiyya yakin Qadisiyya kuma yaki ne mai wanda yake da ambato a tarihin musulunci saboda ba karamar nasara musulmai suka ci a wannan yakin ba kuma wanda ya jagoranci wannan yakin shine Sa'ad ibn Abi Waqqas to bayan sun kammala bude garuruwan yankin Iraki sun yi galaba ko dab da za su kare bude garuruwan yankin Iraki sayyidina Umar sai ya ji tsoro yadda ake ta kutsawa yankin mutanen nan ana bude garuruwa musulmai suna mamayen garuruwar kar ya zamanto dakarun musulunci su zauna a garuruwan ya zama musu gari su tasirantu da ɗabi'un ƴan garin wanda sabbin musulunta ne ɗabi'un su ba kyawawa bane sai a gurɓata masa ɗabi'un mayakansa to anan kuma za a iya samun cikas a yakin idan ɗabi'ar mayaki ta ɓaci to ta lalace nasarar da zai samu sai Allah ya ci rahaninsa saboda nasarar daga gurin Allah take to daga zaran mutane sun kauce hanya cikin hanyoyin Allah sai Allah ya tsame hannunsa wajen taimaka musu shi yasa ƴan uwa kudar mu da muke dandanawa musamman a kasar mu ta Najeriya wallahi yana da nasaba da aikin mu kashi 70 cikin 100 kashi 70 cikin 100 yana da alaka da aikin mu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir duk wani abu da ya same ku ma dinnan lafazi ne cikin lafuzza na gama gari wato min alfadil umum na daga cikin lafuzza da suke gamammun lafuzza duk abin da ya same ku na musiba fabima kasabat aydikum yana da alaka da munanan ayyukanku da hannayenku suka aikata a hakan ma wa ya'fu an kathir Allah madaukakin sarki yana afuwa akan mafi yawa daga cikin ayyukanku kun yi munana guda 10 ya kama ku da 3 yayi afuwa akan 7 kun yi 20 ya kama ku da 5 yayi afuwa akan 15 wa ya'fu an kathir to sayyidina Umar sai ji tsoro yanda ake ta kutsawa cikin garuruwan nan ana bude su ana shigar da musulunci musulmai na mamayan garuruwan nan idan dakarunsa suka ci gaba da zama a garuruwan za su tasirantu da ƴan garin ɗabi'un ƴan garin munana sai ɗabi'un su lalace kuma da ƙarshe sai a zo nasarar da ake ga ana ci a zo a gagaracin nasarar sai umurni wa Sa'ad ibn Abi Waqqas cewa ya kirkiri gari wanda da babu shi kawai ya zama santa ne na mayaka nan ne masaukin su nan ne sansanin su to shine ya kirkiri garin Kufa sai zama duk inda mayaka suka je suka dawo nan za su zo su zauna basu je sun cuɗanyu sun cakudu da wasu al'umma wadda ba su ba wadda ba su da tarbiya irin ta musulunci balle su gurɓata musu tarbiyar su to Sa'ad ibn Abi Waqqas shi ya kirkiri wannan gari na Kufa kamar yadda malamai suka ambata a wace shekara ya kirkiri garin Kufa suka ce a shekara ta 14 zuwa shekara ta 15 bayan hijira shekara ta 14 zuwa shekara ta 15 bayan hijira wasu malaman suka ce a shekara ta 17 a shekara ta 17 ya kirkiri garin Kufa na'am to falalarsa kwai falala mai muhimmanci ina gadin mu tsallake su mu tafi kanta lokaci ya daga mana hannu ita muke so mu bari mu karkare da ita falala ce mai muhimmanci Sa'd dan Abi Waqqas yana cikin waɗanda in sun yi addu'a Allah na amsa kawai yana addu'a Allah zai amshi addu'arsa saboda hadisin da Imam al-Hakim ya fitar cikin Mustadrak dinsa annabi yayi masa addu'a sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a wa Sa'd dan Abi Waqqas yace Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu wannan wasu malamai na tarihi suka ce a yakin Uhud lokacin da yazo ya tsaya gaban annabi yana ta harbin mushrikai annabi sai addu'a yana ci yake masa yana ce Allahumma saddir ramyatahu ya Allah duk harbin da Sa'd zai kadatar da shi ya samu kafiri wa ajib da'watahu addu'arsa kuma duka da zai ya Allah ka amsa wasu malaman suka ce a yakin Uhud wasu kuma suka ce a yakin Badar malaman tarihi amma dai hadisin ya inganta kuma ya tabbata annabi ya masa addu'a to wannan yasa duk addu'ar da Ka'ab Sa'd ya daga hannu yayi ta karbu Allah ya karbe ta bari mu dauki misali na addu'ar da yayi kuma ta karbu ake ganin ta ra'ayul ayn hadisi ne da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samu daga Jabir dan Samurata Allah ya yarda da shi yake bada labari cewar zamanin Sayyidina Umar tunda Sa'd dan Abi Waqqas shi ya kirkiri garin Kufa muka ce wace shekara ta 17 ko to sai Umar ya ce masa tunda kai ka kirkiri garin nan ka zama gwamnan garin sai zama shine gwamnan garin Kufa to yana jagorantar mutan Kufa sai aka wayi gari mutane suna ta shigowa garin Kufa bayan asalin mutane nagartattu da suka zauna garin Kufa wasu ma na banza sun shigo sai Kufa ta zama babban gari ta zama babban santa to daga cikin mutanen banzan sai aka samu wasu suka lallaba sai suka je gurin Sayyidina Umar a Madina suka je suka koka Sa'd dan Abi Waqqas suka ce Sa'd dan Abi Waqqas yana da matsala kaza yana da matsala kaza yana da matsala kaza to da koke ya isa ga Sayyidina Umar shi kuma ya san waye Sa'd tunda sahabi ne nagartacce na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wa Sa'd yace Sa'd yazo yana son ganin sa da wuri Sa'd yazo sai yake ce masa ya Aba Ishaq inna haula yaz'umuna annaka la tuhsinu an tusalliya wannan na daga cikin koken su sun je sun koka wa Umar cewa shi bai iya sallah ba Sa'd dan Abi Waqqas wai bai iya sallah ba to shi kuma Sayyidina Umar duk koken da yazo gurin sa ko na ƙarya ne baya kauda kai sai ya biya bincika sai ya ce a ce wa Sa'd yana son ganin Sa'd Sa'd da yazo sai yake ce masa mutan Kufa sun zo sun koka cewa wai baka iya sallah ba sai ya ce ya Aba Ishaq malaman suka ce masa da yi Aba Ishaq wannan alkunyar Sa'd ce bai ce masa Sa'd ba wannan na nuna kenan koken da aka kawo Sayyidina Umar ba wai ya yadda da shi bane shi yasa ya kira Sa'd da alkunyarsa suka ce Balarabe kuma in ya kira ka da alkunyar ka girmama ka yake kenan har yanzu Sayyidina Umar yana girmama Sa'd saboda koken da aka kawo masa bai yadda da shi ba amma dai hakan bai sa yayi buris da shi ba to wani martani Sa'd dan Abi Waqqas ya mayar wa Sayyidina Umar yace amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akhramu yace na rantsa maka da Allah amiral mu'minin wallahi ina musu sallah irin ta annabi bana tauyewa duk yadda annabi yake sallah haka nake musu sallah inji Sa'd ya gaya wa Sayyidina Umar sai Sayyidina Umar yace to ba wani abu yanzu abin da za a yi zan hada ka da wakilina za ku je tare da shi abi masallaci a tabbatar da cewar da gaske ne yadda ka fadi cewar kana musu sallah irin ta annabi haka ne ko kuma koken da suke gaskiya ce sai ya hada shi da wakili suka koma garin Kufa da aka iso garin Kufa sai suka dinga bibiyan masallaci da shi Sa'd da wakilin Sayyidina Umar idan aka je wannan masallacin sai wakilin Sayyidina Umar ya tashi ya ce yaya Sa'd yake a gare ku ya yake muku sallah duk sai su yi kyakkyawan shaida wa Sa'd duk masallacin da aka zaga suka yi kyakkyawan shaida wa Sa'd dan Abi Waqqas Allah ya yarda da shi to sai suka je wani masallaci cikin masallatan mutan Kufa masallacin da ake kiransa masjid Bani Abbas wato masallacin 'yan kabilar Abbas da suka isa wannan masallaci wakilin sayyidina Umar ya tashi ya ce ni wakili ne na sayyidina Umar ya aiko ni gare ku akan in tambaye ku yaya jagorancin sa'ar yake gare ku sannan yaya yake muku sallah sai kowa ya ce a ba laifi gaskiya na mana sallah yadda ya kamata irin na annabi sai wani ya daga hannu ana ce masa Usama ibn Qatada sunansa Usama dan Qatada ana masa alkunya da Abu Sa'da alkunyarsa Abu Sa'da sunansa Usama ibn Qatada sai tashi ya ce tunda ka hada mu da Allah ka ce mu gaya maka gaskiya dangane da Sa'ad ya ce to ni ina da korafi guda uku kan Sa'ad Sa'ad dan Abi Waqqas ya ce faɗi korafin ka dama abin da ya kawo ni in ji kenan ya ce fa inna Sa'adan la yasiru bisariya korafinsa na farko kenan wala yaqsimu bisawiya korafinsa na biyu wala ya'dilu fil qadiyya wadannan sune korafinsa yace tabbas Sa'ad yana da matsaloli koda ma bashi da matsala gurin sallah to yana da matsaloli guda uku a gefe matsalarsa ta farko la yasiru bisariya baya fita yaki tare da dakarun yaki matsoraci ne in an tashi fita yaki baya fita yace wala yaqsimu bisawiya in ya tashi rabo baya adalci zalunci yake fifita wani akan wani wala ya'dilu fil qadiyya sannan in an zo masa da hukunci gaban sa mutum biyu sun zo suna shari'a gaban sa baya adalci sai zalunci wani to wannan da wannan mutumi da ya bada wannan sheda Sa'ad dan Abi Waqqas sai ya ce to ina da abin da zan ce a bani dama aka ce an baka dama ya ce to amma wallahi la'adu wanna lahu bi salatin ya ce na rantsa da Allah zan masa addu'a bisa abubuwa guda uku tunda shi ma ya mun kazafi ya zarge ni ya mun sharri akan abubuwa guda uku to ni ma zan masa addu'a akan abubuwa guda uku ya ce Allahumma in kana abduka hadha kadhiban kamar ya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa arzanhu bil fitan yace ya ubangiji wannan bawa naka da ya tashi yayi magana a kaina in har ƙarya yayi maganan ne dan riya ya nuna mutane cewa shi baya tsoro shi jarumi ne zai fito da gaskiya to ya ubangiji addu'ar da nake yi ina roƙonka ka tsawaita kwanakinsa idan ka tsawaita kwanakinsa ka tsawaita talaucinsa ma'ana ka rayar da shi yayi tsayin rayuwa cikin talauci sannan kuma ka jefa shi cikin fitina shikenan ya rufe bakinsa in shuru ya Allah ka tsawaita rayuwarsa sannan ka yawaita talaucinsa kuma ka jefa shi cikin fitina to sayyidina Umar da aka koma masa da wannan martani sai ya saukar da Sa'ad dan Abi Waqqas daga jagorancin Kufa tunda yanzu an samu sheda shikenan sai ya saukar da shi daga jagorancin Kufa to waɗannan addu'o'i da Sa'ad dan Abi Waqqas yayi sun kama wannan mutumi ya zama tsohon banza ya tsufa amma yana bin mata yana shafa jikinsu matan ma ba ƴaƴa ba bayi akan titi zaka ganshi gashi nan har furu abin nan gashin giransa ya sauko ya rufe idansa amma yana bibiyan mata yana shafa jikinsu akan titi yana cewa ni tsohon banza ne da addu'ar Sa'ad ta mun tasiri duk inda ya zaga abin da yake faɗi kenan ni tsohon banza ne da addu'ar Sa'ad ta mun tasiri sai aka wayi gari wani mutum da ake kiransa Mukhtar ya bayyana ya ce shi annabi ne sai ya bi shi dama ai Sa'ad ya ce Allah jefa shi cikin fitina to ina akwai fitinar da tafi wannan ka bu wani wanda ba annabi ba ka gaskata shi a matsayin annabi sai aka samu wanda ya fito ya yaki Mukhtar dinnan sai aka yaka har da wannan mutumi aka kashe shi kaga ya mutuwa ta ridda tunda ka yadda wani wanda ba annabi ba ka yadda cewa manzo ne ai ka yi ridda shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalmar shahada guda biyu dole in ka shaida babu abun bauta bai sa cancanta sai Allah ka shaida cewa annabi manzon sa ne in ka kafurta da ɗaya ka rike ɗaya baka zama musulmi ba ka yadda cewa babu abun bauta bai sa cancanta sai Allah amma baka yadda cewa annabi manzon Allah bane ka kafurta ka yadda cewa shi manzon Allah ne amma baka yadda cewa Allah shi kadai yake wajen abun bauta ba ka kafurta to shi gabanin ya mutu ya yarda cewa Mukhtar shi ma annabi ne ya bi shi kaga ya yirda kenan kaga akwai fitinar da tafi mutun ya yirda kafin ya mutu to wannan addu'ar sa'ati ta kama shi to shine malamai suke cewa yana cikin wadanda in sun yi addu'a Allah na amsar addu'ar su kuma musamman addu'ar wadda aka zalunta wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal hijab shi yasa sayyidina Umar da yazo rasuwa lokacin da ya ayyana mutane guda shida yace a zabi ɗaya daga cikin su ya zama jagora mun san bayanin da sayyidina Umar yayi yace in har ya zama wanda aka zaban Sa'ad dan Abi Waqqas ne aka zaba yace ya cancanta sauke shi da nayi daga jagorancin Kufa ban sauke shi dan zargi ko tuhuma ba ya cancanci yayi jagoranci sannan kuma duk wanda ya zama jagora cikin ku ya nemi shawarin sa dan ban sauke shi dan tuhuma ko zargi ba kawai yayi amfani ne da abin da ya bayyana masa haka kuma ake so alkali yayi abin da ka sani daban abin da ya zo gaban ka na sheda daban to kai amfani da shedar da ya bayyana gaban ka ba da ilimin ka zaka yi amfani ba to abin da sayyidina Umar yayi amfani da shi kenan ina ga mun ja lokacin da yawa ai hakuri sai mu dasa aya anan idan mun zo sai mu je kan mutun na karshe cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci hannun sayyidina Abubakar abubuwan da muka faɗa na dade Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh